yayin da aka shiga kwana na uku da kuma yajin aikin ga magari da kungiyar kwadago ke yi game da batun karin kuɗi da kuma cire tallafin mai da gwamnatin ta yi a jihar Adamawa, takaddama ta kaure a tsakanin gwamnatin jihar da kuma 'yan kungiyar kwadago, inda ma gwamnatin jihar ke fazargin 'yan kwadagon da wuce makaɗi da rawa. Gwamnatin dai ta ma nuna ɓacin ranta ne game da garkamin wasu ma'aikatu da kuma sakatariyar gwamnatin jihar da 'yan kwadago suka yi, inda kwamishinan yaɗa labaran jihar Ahmad Sajo ke cewa gwamnati ba za ta lamunce ba. ‘Yan kwadago suke fatattakar ma'aikata kamar yadda ya ce,
mu damuwanmu a jihar Adamawa guda ɗaya ne ra. Su ita kungiyar kwadago ta wuce makaɗi da rawa, ta wuce gona da iri, ta je ta ɗauki bulala tana bulalan ma'aikata. Wannan banganci ba aiki bane na kwadago. Su guguwa sun kulle mana sakatariya. Sakatariya nan ko ba tasu ba ce, ta gwamnati na al'umman Adamawa ne. Ni na same su suna koran masu gadi. To in suka kore masu gadi, in miyagu suka shiga suka mana barna, ai kaga sun yi abin da yake ba daidai ba. Amma mu bamu tsangwame su ba. Su kuma sani cewa ma'aikatan ɗayan bangaren wato TUC ba sa yaji, akwai kuma wayanda ake kira shi shugabanni wato management su ma ba sa yaji. Su san da wannan, kar su ce su tilasta mutane su kulle wurin ma'aikata, su ce wai sun tilasta kowa zai tafi yajin aikin su, yana kan membobinsu ne kawai. Hakkin su bai hau kaina ba, bai hau kan wasu ma'aikata da suke TUC ba, bai hau kan su kuma na secretary ba. Su rika yin amfani aiki da hankalin da Allah ya ba.
To sai dai kuma a matan da ta maida game da wannan zargi, kungiyar kwadago a jihar Adamawa ta bakin shugabanta Comrade Dauda Maina ta kuwa musanta wannan batu ne da cewa gwamnatin jihar na kuwa neman ɓata musu suna.
Su daina yi mana sharri, mu ba mu kori kowa ba. Mu roƙon membobinmu muke yi su sani a kan cewa idan fa kungiyar da aka yi don ta ƙare muradunsu ta kira a yi wani ko a ɗau mataki game da ko rashin adalci, kar su yarda a shige mu a rarraba kawunanmu. Don in suka samu suka raba kawunanmu, abin da su gwamnati suke buƙata kenan. Zuwa gaba za su yi kowa cin zarafin da suka ga dama. Kuma muna so mu gaya ma'aikatan da muke roƙon su bar gurin aikin nan. Gwamnatin nan na yau fa tana shirin ta rage ma'aikata a ƙasar nan, suna neman kofa ne. So idan suka gane cewa shugabannin suna yi su ba da umarni su kibi, to sun samu dama kenan fa na yin komai suka ga dama da mu.
To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne, yayin da wasu 'yan Najeriya ke ganin akwai abun duba game da wannan balahirar ƙara kuɗin man. Muhammad Fawaz, wani mai fashin baki ne a Yola, ya ce akwai buƙatar kai zuciya nesa.
To gaskiya ni a nawa shawara kuma da ganin hali da ƙasar ne yake ciki, kusan cire tallafi mai ba abu dai wanda ya kamata a same shi ba a halin yanzu. Dalili kuwa idan ka duba ƙasashe da aka ci gaba waɗanda aka cire musu tallafi mai, zaka samu suna moran abubuwa da dama daga wurarensu. Misali zaka samu gwamnati ta ɗauke ɗawainiyan karatu, gwamnati na samar musu da ruwan sha, gwamnati na ba su kula da lafiyarsu da sauransu, saɓanin mu nan Najeriya. To shi yasa mu muke ganin cewa cire tallafin mai ba abu ne wanda ya kamata a hali da ƙasar ne ke ciki, na maganan yunwa da kuma rashin kuɗi da kuma irin bakar wahala da al'umma suke ciki a ƙasar nan. Domin idan ka duba duk canjin da aka ikirari a lokutan yakin neman zaɓe, yau kusan ba ko guda ɗaya da aka ganshi a ƙasa.
Yanzu haka dai rayuwar Najeriya ya kasu gida biyu, wato tsakanin masu goyon bayan cire tallafin man da kuma waɗanda ke adawa da wannan mataki. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Amurka, daga Yola a Najeriya.